sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Aisha Mu'azz ce tare da Baba Yakubu Muke da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na dare kuma na karshe a wurin yau Lahadi 3 ga watan Disamba na shekarar 2023 da fatan an wuni lafiya to bayan an sha labaran duniya Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin kallabi shirin mata tare da mata kuma yau shirin zai nazari ne akan sana'ar jarida da kuma kalubalolin da mata masu wannan sana'ar suke fuskanta da wasu batutuwan amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin na kallabi sai a gyara zama a ji yadda duniyar ta mu ta wuni
Assalamu alaikum jama'a Birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu kakkautawa daga sojojin Isra'ila. Kana babu wata alamar hanyar ficewa daga birnin mai dubban ɗaruruwan Falastinawa wanda aka nemi su koma kudu domin kaucewa munanan hare-haren Isra'ila biyo bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa za su ci gaba da hadarin bama-bamai har sai an sako mutum na ƙarshe da aka yi garkuwa da shi kana an kawar da Hamas a ban ƙasa. Ya ce yaki mai tsananin zafi na nan tafe. Harin da aka kai wa Khan Yunis inda jama'an Isra'ila ke zaton mayakan Hamas sun ɓoye ya yi tsanani ainun. Isra'ila na ƙara shan kira daga gwamnatin Joe Biden ta Amurka da ta ɗauki matakan kare mutuwar fararen hulan Falastinawa yayin da sabuwar fada ta ƙaure a yau Lahadi. An kashe akalla Falastinawa 200 tun bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu a zirin Gaza tun daga harin ta'addancin ranar 7 ga watan Oktoba zuwa 15,000 tare da raunata sama da 40,000 a cewar ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza wadda ta ce kashi 70 ciki mata ne da ƙananan yara. Yayin da duniya ke fama da cuta, a yau Lahadi tattaunawar yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan adam. Taron kolin sauyin yanayi na COP28 wanda aka kwashe kwanaki biyu manyan shugabannin kasashen duniya suna gabatar da jawabai tare da kiraye-kiraye haɗin kai. Yanzu taron ya kai ga nuna damuwa akan batutuwan da suka shafi lafiya kamar mace-mace akalla mutane miliyan 7 a duniya sakamakon gurɓacewar iska a kowace shekara da kuma yaduwar cututtuka kamar kwalara da zazzabin cizon sauro yayin da dumamar yanayi ke yin tsanani. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce lokaci ya yi da ya kamata taron sauyin yanayin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaddamar da ranar kiwon lafiya ta farko a taron na karo 28. Yana mai cewa barazanar da ke tattare da matsalar sauyin yanayi na nan take. Duk da cewa matsalar sauyin yanayi matsala ce ta kiwon lafiya, amma lokaci ya yi da za a ce taron na 27 ya zo kuma ya wuce ba tare da kwararren tattaunawa kan lafiya ba, in ji shi. Ya ce babu shakka kiwon lafiya yana nan tsaye a matsayin dalilin da ya tilasta ɗaukar mataki akan sauyin yanayi. A ƙarshe, a jiya Asabar shugaban ƙasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo ya ce mummunan tashin hankali da aka yi a makon nan da ya hada da jami'an tsaron kasar wani yunkuri ne na juyin mulki yayin da sojojin kasar suka ba masu yunkurin juyin mulkin umurnin komawa bariki. Rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro kasa da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban kasa a daren ranar Alhamis a Bissau babban birnin kasar, lamarin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 2. Embalo wanda yake Dubai domin halartar taron sauyin yanayi na COP28 ya isa Bissau ne a jiya Asabar inda ya ce yunkurin juyin mulkin ya hana shi dawowa. Ya ƙara da cewa ina tabbatar muku wannan aikin zai haifar da mummunan sakamako. Tun bayan samun yancin kai daga ƙasar Portugal a shekarar 1974, ƙaramar ƙasar ta yammacin Afirka ta fuskanci jerin juyin mulki da yunkurin juyin mulki.
Gai da da baba ya kuma kiri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yaro na na farko na kai shi gidan reno na kan kulla abin da zai ci da feeding bottle da ruwa da komai nashi to ina kinta ta cewa idan ya shanye ko kam ya shanye waɗannan na dawo ya shanye kap ban dawo ba mun ta fituwa ba mu dawo ba na dawo na zo na ina ta kici-kici kamar nayi kuka dare yayi
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin nemo mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Namu zai mai da hankali ne akan sana'ar da muka fowa ya wato aikin jarida inda banda hira da kallabi mu ta mako wata tsoho a jarida zamu kuma haska fitila kan kalubale da ƴan jarida mata ke fuskanta a bangaren kula da lafiyar mata kuma zamu dora kan bayanin ƙwararren ma'aikaciyar jinya kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki ku biyo mu domin ji ya fi sako kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako wata tsohon ƴan jarida bari mu yi shimfiɗa da hirar da waɗansu mata ƴan jarida domin jin bayanan su kan kalubale da ke tattare da wannan sana'ar
ayo muna sani da Taharatu Ahmad Aliyu da kuma Rabi Armayau barkan ku da zuwa ƴan jarida
barkan mu ka dai
wurin fara da Taharatu Ahmad Aliyu wadda ta kasance ita shugaba ne kuma ta rike mukamai a bangaren aikin jarida da kuma shugabancin ƴan jaridu a kasar
aikin jarida aiki ne wanda yana da kyau kuma yana da dadi ga kuma farin jini na fara aikin jarida tun 1990 nazo ina cikin wannan aiki ba sashin da bana tabawa sai banda sashin labaru inda aka ce hada shiri ne gabatarwa wannan nayi shi to mu muke wato controlling din kusan dukkan na'urorin da ke wurin inda ke ne a aiki a ranar ko a lokacin to duk wani na'ura a wurin ke ne zaki kike da hurumin tattaba duk wani na'ura
sai na fahimce shi kusan za a ce shi dan jarida musamman wanda suke wannan bangaren na shirye-shirye kenan zai zama wani karamin dan injiniya kenan dai
haka
komai da ruwanka ne dan jarida
komai da ruwanka ne karfe 3 na tashi da asuba kuma nayi aure na fara haihuwa zan tashi in na san ina aikin safe ni zan bude tasha ina tashi kafin karfe 3 ma zuwa uku da wani abu na gama shiri na yi mai yarinya na wanka lokacin fara haihuwa kenan
wato su masu yare suna kan suna bacci sai kuma kina nake ta musu shirye-shirye yanda za a yi suna bude gidan rediyo su ji
na gama komi da komi zaki ji wajen karfe 3 da wani abu zuwa 4 zaki ji ana tin 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 a kofar gida
asuban fari
saboda ni zan bude tasha idan ni ne ke aikin safe nayi girki na safe da mai gidana zai ci na gyara daki na saboda in na da bana son zan yi wani aiki na gaji to haka muka yi wannan tafiya ina bada wannan tarihi saboda ita mace za a dinga ganin a'a ai aikin jarida ma bai dace da ita ba
aikin jarida kamar a ce filin maza ne
yawa sai a ce filin maza ne filin daga ne kuma duk ban daina aiki na ba zan yi aiki daga safe har zuwa dare a lokacin aiki tukuru ne ake yi so kin ga lokutan kana aikin gidan mijinka kana aikin gidan office kuma mijinka yana son ka bashi daidai hurumin shi da ya kamata gurin aiki na son a basu daidai hurumin su da ya kamata
ya iyali
to haka muka yi ta kokari a lokacin ne ta kokari inga cewa ba wanda yake 100% amma nayi bada nawa kokari nayi na gudunmuwa
an cewa ya dan sanda abokin kowa ina ganin kaman a ce wannan taken ma ai dan jarida ya kamata a ce abokin kowa yana bangaren aikin yan sandan yana abota da likitoci yana abota da yan gari har da masu laifi ma na lokaci dan sai ya bi ta bangaren su ya jiyo labarin me yake faruwa in ana yaki ma na sanga yan jarida a tsakiya ana zuba wai can gefe na harbowa wancan ma na harbowa ma dan jarida yana tsakiya ya sai da ransa sai ya samu ma jama'a bayanin me yake faruwa a gari dan su fahimci me ake ciki haka harkar gwamnati shike tsaka tsakanin jama'a da gwamnati da sauransu malama rabi matsayin ki da ke yanzu kuke tasowa a aikin jarida wani irin kalubale kika kanta a rayuwar ki na kasancewar ki a jarida
to alhamdulillah duk da ba wai na da cancan a aikin jarida bane na farko dai kamar yanda ita Hajja da Harisu ta fada aikin jarida wani aiki ne wanda zaka iya kiran shi a matsayin mai farin jini wanda zaka san jama'a jama'a za su san ka zaka yi gwagwarmaya da jama'a to kalubalen da yawanci muke fuskanta musamman yan jarida na daya yanda al'umma wasu bazan ce duka ba wasu al'umma yanda suke kallon yar jarida musamman mace
to
suna mata kallon ba ta da kamun kai
to wani abun ku kai ne nuna haka
yawa saboda gwagwarmaya da take musamman da maza kuma yar jarida kowa ce ce inda hatta san aikin ta za ta shiga duk inda aka kira ta ke aikin jarida to kinga wannan yana daya daga cikin abin da yasa al'umma suke kallon mace yar jarida
wato ko ina za ta iya kutsawa
za ta iya kutsawa dan dai ta samu aikin sannan ta fito ta fada ma al'umma sannan na biyu akwai mazajen da su sukan ce kai ina ba mu iya auren yar jarida
kuna samu wannan kalubalen
akwai kalubalen nan da yawa saboda gani suke a yar jarida kina matsayin matata kenan ma bana kishin ki za a kira ki aiki nan garin za ki bar nan garin ki je to wannan yana daya daga cikin kalubalen da mata yan jarida suke fuskanta
a kalubale kan akwai kalubale ai shi yasa na fara miki abin nan
matashi
yawa saboda ki gane
haka
a lokacin da za ce a wallahi kai kaga dama ka bata ai in ni ne ba zan bata ba har a zo da asuba a dauke ta ta tafi ta bude tasha kuma ta yi aiki ma wani lokaci har dare bari ga miki har kwana ma muna yi ba wai irin daga gida din nan ka shirye ma zaka zo ka kwana to amma in aiki ya kama ka a lokacin fa sai ka kwana dole ka nemi izin ka kira mijin ka kila ka gaya mishi ko da yake ni ma da yake ina kusa da gida ne zan iya rugawa in je in ce dan Allah kaza da kaza da kaza an roka
sanan ki da
na dai samu mai sauki lokacin ko ba haka ba to amma wani sai ya ga kaman ai kullun sai kin yi fada da mijin ki kafin ki je wannan aikin kin gane to in shi Allah ya hada ki da mai fahimta cewa wannan rayuwanki ne abinda kike karanta kenan abinda kike so kenan kuma wannan shi aikin jarida ba fa wani abu bane aiki ne wanda ke taimaka a wayar da kan jama'a akan duk wani matsala da ya shige ma jama'a kai
wato kuma wani makaramin jihadi ne wannan
jihadi ne
kamar
yadda kike maganan yan sanda waye sojoji su bindira suke dauka mu wannan biran fara takarda
sai bakin ku shine nan
da bakin ku
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa bari mu koma kan kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da dauka hankalin kasashen duniya inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka Mai jinya Binta Muhammad ta bayyana matakan da ake dauka a kimiyance domin rage yawan mace-macen jarirai kafin haihuwa.
Sai mu dubi me yake kawo shi kuma. Da muka dubi abubuwan da ke kawo shi sai mu zo mu ga ya zani ne ga kafin abubuwan wayannan. Idan zazzabi ta yi tsanani ta samu zazzabin malaria ya kai ga ana yasa aka samu haka sai a ce to a dauki rigakafi. Tunda na ce miki dama shi yasa wurin awo muke ba su kuma sanin muna koya musu muna gargadi su rika zama cikin su rika bacci a cikin gidan sauro raga-raga kidan da zama kai bacci a ciki sannan kuma inda suke mahallin su a tsaftace shi dan kar sauro ya waita kuma sannan rashin jini da ci abincin da zai kara mata jini musa abubuwa sun yi wuya yanzu amma ta amfani da abubuwan da muke da shi a gida miyan gida alayyahu ganyayyaki ta dafa abincinta awara din nan da ake da soya wato soya ta ci shi waken ya samu ko miyan kukan kina zaki dafa ki ido wake ki zuba mai a ciki ko ki sa nama ba ki sa ki ko waken nan dake ciki zai ce maka ka samu jini ita kanta miyan kuka tana kawo jini ita ma sannan kuma ki zo awo babban rigakafi kina ci wani abinci kuma ki zo awo magun da ake baki wurin awo ana baki su ne saboda su ba kara miki jini a jikinki yanda ke ma tunda ba kika isa fanda jinin jikinki ba akwai mai abu a cikinki da kike tare kuke sha tare matakin kuma da za a kiyaye kar ɗaya zai mutu a ciki ko lokacin na'uda na haiko shi bare shine a san muhimmancin a zo awo da wuri a fara awo mace muka mace ya kamata na samun ciki ta zo asibiti a duba ta an tabbatar tana dauke da juna biyu eh ya samu to shikenan ta fara awo
kuma wannan wuri da kika ce
ai mu inda so samu ne wata uku mace ta fara awo ta fara au amma bayan ta zo ta bayyana cewa eh tana da ciki saboda akwai magungunan za a bata na karin jinin nan za su taimaka mata tana sha kuma ba ta shawarwarin abincin da za ta jinta samu isasshen jini ta samu lafiya ta zo tana awon nan tana zuwa awo ana bata magungunan nan tana sha idan kuma ta zo awo da wuri kin ga lokacin da za a gwada jininta a ganin jininta wannan kala ne ya fada negative din nan ne idan an ga ita eh negative tana da alamar negative din nan sai amma zama zai shi ma mijinta sai a ce bari shi ma ana so a san nashi in ma irin nata ne shi ma nake ji ne ba damuwa ba abin da zai shi kenan to ban yi ba amma in ba damuwa ba samu irin wannan matsala ina da balada amma in kuma shi ba nake su to ya kamata sani tun da wuri saboda idan an zo akwai rigakafin da za a yi don wannan abubuwan da suke faruwa din sannan kuma in ta zo awo da wuri sannan za a duba ganin tana da malaria ba tana da cutar malaria a jikinta a yi maganin shi
wato ga ana aunawa
ana auna an gaggaya mata kuma ga yadda za ta kula da kanta da maganin da za mu dinga mata a lokacin da ta faɗa ɗazu an ta zo awo rigakafin shi zazzabin cizon sauro din sannan kuma a ƙara gwada jininta yawan jininta a lokacin ya yake ya kai nawa ta yadda in za a ƙara mata wasu abubuwa ne da za ta sha saboda jininta yadda zai ishe ta da abin da ke cikinta da zaran kuma lokacin haihuwa ya zo an fara naƙuda maza a zo asibiti a haihuwa asibiti saboda abin da muke gudu da na ce yawo yana iya fitowa da alamar rai wato kamar da na ce kidin shi na buga ko cibiyar shi na buga a taimaka mishi sai a asibiti a taimaka mishi ya rayu sannan kuma in ta zo tana naƙuda tana asibiti idan duk zaran an ga wasu abubuwa kamar zuban jinin in a gida ne kafin zuwa asibiti ai ta gayyar wani abu ya faru amma a asibiti za a ɗauki mataki da sauri da a ceci rayuwarsu ita da abin da ke cikin ta insha Allah
na shi akwai nau'ukan matan da suka fi fuskantar shi wannan matsalar
kowane ciki kowane juna biyu da aka ɗauka ɗana iya mutuwa a cikin kafin a haife shi idan akwai wannan dalilan da na faɗa ko da shekarunta ita uwar bayo da shekara take sai ka muka ce duk ciki kowane juna biyu kowane ciki yana da nashi hadarin
wato ko sabon haihuwa
ko sabon haihuwa ko tsohon haihuwa yana da nashi hadarin kuma ba za a iya predicting cewa ai wannan cikin ba zai kare lafiya ba ba mu iya predicting ba mu iya cewa ba da sauri ba mu sanin eh ba wanda ya sani sanin gaibu sai Allah abin nan sai dai kan alamomi ko sanin ai ba ta kuma Allah ya sa a rabu lafiya sai dai amma dai a kiyaye da abubuwan da za su iya kawo mutuwan dan a cikin ciki kafin a haife shi kamar su zazzabin cizon sauron a ɗauki mataki na kare shi ma kafin a same shi da zarar an same shi ma a ɗauki matakin zuwa asibiti da a samu lafiya da kuma rashin jini shi ma kan shi a ɗauki matakin yadda za a samu isasshen jini mace mai juna biyu ta samu isasshen jini a jikinta ta yadda ba zai kawo mutuwar ɗan a cikin cikinta ba.
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa shirin Kallabi ya karbi bakuncin wata tsohuwar jarida wadda ta yi wannan aikin lokacin da aikin jarida ke da wahala sosai waka aka ce a baki mai ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana wa Muhammad Abdullahi kuma a yanzu ni ce deputy director information and public relations unit na Aminu Kano Teaching Hospital wato duk wanda ya shekara 65 kun zai shekara 60 amin kin san yana da tarihi da yawa musamman in kika danganta irin gwagwarmayar da mutum yayi yana karami da kuma lokacin da ya shiga makaranta da kuma wannan mataki da aka taka so zaki ga bayani ne mai yawa amma a takaice dai shine ni da na Brigade Primary School na gama 1977 daga nan na tafi Secondary School Government Girls Secondary School kwa shi ne shekara 6 saboda a lokacin mu form 6 ake yi to bayan na gama na tafi CAS Kano na shekara 2 na gama 1983 na gama 1983 na tafi Usman Dan Fodio University nan ma na je na shekara 3 na gama na degree a political science Hausa so da na dawo na fara aiki a gidan jaridar Triumph nan ne NYSC bayan na gama bautar kansa suka dauke ni aiki na cigaba
a lokacin ba a tura mutane kudu kenan
eh gaskiya a lokacin nan ba a tura mutane kudu kuma ni da yake ma na sai amfani da marriage certificate din da dabda na gama NYSC ne aure so saboda haka ma ba a tura ni kudu ba amma ana tura mutane so bayan na gama na fara aiki 1989 a Triumph Publishing Company so ne aiki na tsawon shekara 9 a Triumph a matsayin yar jarida columnist translator waye did dai Jack of all trades a gidan jarida saboda ko menene in kana editorial department ko editorial unit zaki ga duk wanda ya san editorial na gidan jarida ya san cewa multidisciplinary ne ko kuma
ya kamata ka iya
kuma tax kala kala ne proofreading reporter proofwriter proofreader columnist translator komai dai gashi nan so aka dai muka yi shekara 9 daga baya naga ana neman ma'aikata public relations officer asibitin malam na rubuta
wace shekara kina
That was in 1998. May 1998 na fara aiki. Amma May 1998 naga sanarwa a newspaper in fact ba ma ni na gani ba. Wani colleague ne ya gani sai yake ce mu hajiya ga wani vacancy. Ya bani dariya a lokacin ya ce ko zaki buga. Ki gani sai na ce masa a yace ban sani ba ma ko an riga an dauka. Yace ki dai rubuta. So na rubuta Allah ya cewa da abinci na shine muke aiki yanzu har yanzu tun daga senior public relation officer muka yi principal public relation officer har dai yanzu zuwa deputy director
to kafin mu yi batu na nan asibitin yake dihi zan koma baya
to
yaya aikin jarida a wancan lokaci tun da kin ce kin yi shekaru 9 ga kin mace kuma matar aure yaya aiki ne kasance wani irin gubar mai wani irin kalubale aka ci karo da ki tun da jarida dole akwai
gaskiya akwai kalubale wato kalubalen da zan fara gaya miki shine zan dauka miki shi a cikin tarihi duka na farko ni mace ina bin kungiyoyin mata sai wata kungiya ta zo ta ce za su yi tuwa na local government lokacin Kano da Jigawa gabaki ɗaya ne sai aka ce to Hajiyawa Bisu sai na Bisu coverage da na tafi na Bisu ba mu tashi da ba sai dabda magaruba muna dawa lokacin Allah ya ji karai sana abacha shugaban kansa sai muka tara ana wahalan mai dama yadda ake idan aka je tuwa din nan kowa za a ji a sassauke shi a kofar gidansa ni da muka dawo gari ba mai motar mu ma ba mai ta wannan jam'iyya ta wannan kungiya da muka tafi sai aka fara sauke mutane a inda za su je su shiga mota lokacin nan ba a daidaita sahu sai kabu sai bas muka ga gari kamar an share ba kowa haka na zauna sai da na kai wajen karfe 10 na dare kafin nan na wannan na samu mota ta dauke ni ta kai ni yan kura da dubata daga yau bata na shiga na towo gidan mijina ba waya kalubale na farko kenan kalubale na biyu kuma da na fuskanta akwai yara lokacin da shi ma muka ta fituwa yaro na na farko na kai shi gidan reno na kan kulla abin da zai ci da feeding bottle da ruwa da komai nashi to ina kinta ta cewa idan ya shanye ko kam ne shanye waɗannan na dawo ya shanye kap ban dawo ba mun ta fituwa ba mu dawo ba na dawo na zo na ina ta kici-kici kamar nayi kuka dare yayi yaro na ya cinye duk abin da na kai masa ina tarwa jiki ina zuwa na je gidan mai reno nace ina wani tace gashi can yana kwance yana bacci nace me kika bashi tace tuwo na dama masa tuwo na dama mishi da ruwa da suga na bashi ya sha gashi nan yana bacci nace to fa sai kawai na ban san lokacin da hawaye zubo mun ba na dauki dana kinkime shi muka tafi gida kalubale na bi kenan na uku kalubale shi kuma wani ma'aikacin gwamnati ne commissioner shi ma aka tura ni aka ce in bi su na bi su wannan commissioner ne ko wani daga national ne national wannan national orientation agency director national director na national orientation agency shi ne ya zo Kano aka ce na bi shi muka tafi jigawa ba na manta eje ne dab da lokacin zabe ya tafi tuwa nan wajen shi ma na bi shi na manta na kawo yara makaranta sai da muka je mun je muna tafiya sai na duba agogo na ga ai an tashi yara daga makaranta sai na dawo ne na dawo aka sauke ni a cikin na fita daga convoy aka sauke ni a hanya ana dawowa na shiga mota haya na ƙara so Kano na zo Ministry of Information na dauki mota ta na garzaya da gudu makarantar yara ina zuwa sai na tarar da su an watso su waje an fitar an principal ta headmistress ta gaji da jiran su ta ce su fita waje an rufe gate an suna zo na bakin kofa ina zuwa su ma na tarar da su na fashe da kuka sai karfe 4 na dawo yaran da suke tashi karfe 1 har karfe 4 an gaji da jiran iyaye kowa ya kwashe ɗansa sai ƴaƴana guda biyu shi ma nan na fashe da kuka na dauke su muka tafi gida to kalubalen suna da yawa baraka sai dai in gajarta miki
to ya mu'amala da mai gida shi mai gida ya bada ya fahimci yadda aikin yake
to madalla sai ku bi mu bashin amsan wannan tambaya a shirinmu na gaba abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin inda zamu dora akan wannan tambaya da aka yi wa kallabin mu ta mako muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a jihar Kano da Binta Ibrahim a Kaduna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin amma da jinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa Gaida Aliyu Grace Abdu. Masauraro, haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a daren yau Lahadi. Sai kuma zuwa gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da cewa shirin ya zo gare ku, musamman ma Baba Yakubu da ya haɗa shirin baki ɗaya sannan ya karanto labarai, nan ma wanda ya sada mu da ku a daidai wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.